Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Mai dokar bacci ya bige da gengedi yayin da sashen shari'a ke yawan kukan idan an ki bin umarnin kotu. Sai gashi ofishin mai kula da gwanjon kotunan Kano ya bijirewa wata oda da kotu ta bayar, al'amarin da ke nuni da cewar wai ashe kowane gauta ja ne sai dai kawai rashin rana. Hukumar yaki da almundahana da yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ta EFCC ta bankado wata makaranta inda ake koyar da darussan zamba cikin aminci. Kudirin sake kirkirar sabbin masarautu a Kano ya fuskanci tasgaro a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Yan mata ma'aikatan jiya na asibiti sun yi zanga-zanga saboda rashin mazajen aure. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Aminu Usman ke muku sallama tare da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin Inda Ranka, wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. Kamar yadda aka sani dai, na san za ku sake jin shirin namu na yau ma bambarakwai, namiji da suna Hajara, domin Freedom Radio na ci gaba da bikin cikar ta shekaru 16 ne da kafuwa. Don haka nema mu tsaffin ma'aikata muka dawo, domin Bahaushe ya ce tuna baya shine roko. Ni Maryam Aminu ina tare da Maimuna Sa'idu Bello da Nasiru Salisu Zango da sauran abokan aiki domin kawo muku shirin a wannan lokaci. Bari mu fara da labarin wani bawan Allah da yayi kukan cewar wata kotu ta yi hukuncin sayar da gidansa alhalin yana kurkuku, kuma ko da ya fito yayi ƙara an bada order, amma duk da haka masu gwanjon babbar kotun jiha sun bijirewa umarnin kotun. Wakilinmu Nasiru Salisu Zango zai warware mana zare da abawarsa.
Sau da dama akan samu ƴan matsaloli kotu ta yi hukunci ko ta bayar da order, amma sai ka ga su hukumomi, misali ƴan sanda ko wasu jami'an tsaro, sun ki bin wancan umarni, wanda za ka ji sashin shari'a na ta surutu a kai, suna cewar raini ne ga kotu, ka ji ma suna yin wani turanci cewar contempt. A wasu lokutan ma za ka ji ma'aikatan sashin shari'a da masana a fannin shari'a na kukan cewar raina kotu, wato contempt shine ƙashin bayan jefa ƙasar nan cikin mawuyacin hali. Domin a gun ma'aikatan kotuna babban zunubi ne a ce kotu ta bayar da oda an kibi. Wannan turken farko kenan, za mu jingine shi a nan, watakila ma kwanto shi a can gaba. Wani mutum ne ya shiga garari na karye tattalin arziki har ta kai an samu wani nabinsa bashi, daga bisani ma aka kai shi kurkuku. Kuma yana kurkukun ne ma aka sake yin ƙararsa gaban kotun kasuwar Kurmi kan wasu kuɗi da ake binsa bashi. Amma fa dalilin zuwan kotun ta kasuwa, an je ne domin tabbatar da sulhun da aka cimma tsakanin wannan mutum da mai binsa bashi. Kamar yadda muka gani a cikin kunshin rekod na shari'ar, wanda alkali Faruku na kotun kasuwa a wancan lokaci ya yi. To amma wanne tudu wanne gangare, sai shari'ar ta juye daga tabbatar da sulhu zuwa batun karɓar kuɗi. Kuma shi ma wanda ake bi bashi ya ce daga wannan rana ba a sake tsayar da shi a gaban alkali ba. Amma a haka alkalin ya yi hukunci da a sayar da gidansa. Haka kuma aka je aka yi wa gida kima babu saninsa. Ƙarshe ya ce yana zaune a gida da iyalinsa, suna karin kumallo, sai kawai suka jiwo an danno cikin gidansa ana yi masa fatali da kaya. Ya ce wani abin takaici, akwai kurame da ake ɗaukowa a sa su wannan aiki, kaga su ba ji suke ba, balle idan ka yi magiya su ji ka. Kamar yadda wannan mutum mai suna Bashir Farishar ya bayyana.
Muna shari'a da wani Alhaji Hashim, ba a yi hukunci ba, ofishin Deputy Sheriff suka zo suka fitar da kayan gidana, suka tagayyara ni da ni da iyalaina. A yanzu haka kusan ƴaƴana sai dai ɗaya shiga makota ya kwana, ni kaina dai a sauran makota nake kwana. A dai takaici ma sun ce an saida gidan.
To amma duk da wannan kitimin lisan shi Bashir tare da lauyansa suka ɗaukaka ƙara, suna neman a dakatar da Deputy Sheriff daga aiwatar da wancan hukunci da suke ganin bai yi kama da adalci ba. Amma abin takaici sai shi Deputy Sheriff ya yi buris da roƙonsu a faɗarsu. Daga nan ne ganin an fatattaki mutumin an sanya wasu a gidan nasa, sai suka sake komawa kotun kasuwa. Lokacin an ɗauke tsohon alkali Faruk, a nan ne shi sabon alkalin kotun ya bayar da odar cewa a dakata a fitar da mutanen da aka sanya a wannan gida, a kulle gidan, alabashi idan shari'a ta yi halinta wanda ya ci shari'a sai a bashi. To amma duk da wannan oda da alkali ya bayar, har yanzu ba a bi umarninta ba, domin wakilinmu Aminu Abdi Bakano ma yau ya ziyarci gidan, ya kuma tabbatar da cewar mutanen da aka saka suna ciki, suna ci gaba da harkokinsu. Lamarin da ya sa mutane ke mamakin yadda ashe-ashe rashin bin umarnin kotu ba kan jami'an tsaro ya tsaya kadai ba, don haka wasu ke cewar dama kowane gauta ja ne sai dai kawai rashin rana. Sai dai kuma kakakin babbar kotun jihar Kano Babajiba Ibrahim ya ce cibjojin jihar Kano Justice Nura Sigir ba shi da wasa akan irin wannan korafi, dan haka da zarar an isar masa da wannan korafi zai dauki mataki.
Kuma yanzu wannan korafi yanzu ya riga ya zo gaban mai girma babban jojin jihar Kano, kuma ba a ma riga an gabatar a gaban sa ba tukuna. Su amma ina tabbatar muka yayin duk aka riga aka gabatar, kuma duk matakin da za a dauka na san babu canka. Mai girma babban jojin jihar Kano zai dauki mataki akan shi wannan korafi da aka yi.
Babajibo Ibrahim kenan kakakin babbar kotun jiha. A ƙarshe dai shi Bashir Alhafari ya roƙi babban jojin jiha da ya dubi girman Allah ya abin da ya saba yi na taimakon marasa ƙarfi, kasancewar yanzu aka rara gefe suke yi da shi da iyalansa, kuma kayansa maha sorayen mutane suka koki arziki suka aji.
An gaishe ka Suda sarkin labari, ina ka baro ɗan uwan naka ƙwalan ta koki. Hausawa kan ce kowa ya bar gida gida ya bar shi. Dan haka ne ma a yanzu zan gayyato Maimuna Sa'idu Bello wacce ita ma ta ranka yau domin kar a yi ba ita, inda za ta kawo mana yadda aka yi holin masu laifi da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi a yau. Munari gare ki.
Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi holin wasu mutane da take zargi da laifukan fashi da makami, garkuwa da mutane da satar motoci da babura, gami da safarar miyagun ƙwayoyi da ta kama a sassa daban-daban na jihar Kano. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Ahmad Sani ya bayyana hakan lokacin da yake baje kolin kayan laifin da kuma waɗanda ake zargin da safiyar yau Laraba a shalkwatar 'yan sandan da ke unguwar Bonfai a nan Kano. Habu Sani ya kuma ƙara da cewar rundunar za ta ci gaba da farautar masu laifi a duk inda suke don tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar Kano. Wasu cikin waɗanda ake zargin sun bayyana dalilan da suka kawo su hannun 'yan sandan.
Baban gidanmu wani ne ya sa ciki kana iya kai man iya aiki da ita a zamfara.
A wani ɓangaren kuma shugaban gamayyar jami'an tsaro da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙarƙashin hukumar NDLEA a nan Kano Ali Ado Kubau ya ce mata na neman kera maza a fannin shan kayan maye a nan Kano. Ali Kubau ya bayyana hakan bayan kammala wani sumame da suka kai guraren shakatawa da ke sassan birnin Kano a daren jiya Talata. Kubau ya ƙara da cewa duk da cewa sun kama mutane 13, mata 6 na cikin waɗanda suka shiga hannu.
An kama ni da ƙwaya, ba a sani na gaskiya bai dace ba. Wallahi na yana damu. Mugun na dama ma.
To Allah ya kyauta. To yayin da ake hasashen mata za su fi maza yin marisa, can kuwa daga ƙasar Ghana mata masu aikin jinya da unguwar Zoma ne suke shirin zanga-zanga saboda rashin aure. Sun ce da kuɗinsu a hannunsu amma mazajen aure suna neman gagararsu. Wakiliyarmu Nusaiba Umar Madaki tana da ci gaban labarin.
Ma'aikatan lafiya mata a ƙasar Ghana sun bayyana cewa samun samari da ma mazajen aure na matuƙar yi musu wahala, duk da cewa suna da abin hannunsu maza a ƙasar Ghana na shakkar tunkararsu da zancen soyayya ko ma aure, kuma su ba su san dalilin hakan ba. Ma'aikatan lafiyar sun yi ikirarin cewa muddin ba a sama musu wasu mazaje da za su fito ba da gaske domin aurensu kafin ƙarshen wannan shekarar mai ƙarewa, to ba za su yi wata ba za su tafi zanga-zanga domin a cewarsu sun cika kowace ka'ida ta aure kyau asali da ma dukiya.
To Allah ya aurar da to marabanku.
To an gaishe ki Maryam, wai Bahaushe ya ce da ƙar na kai ya fi da ƙar aka kama ni. To mai sauraro ga mu tare da Maimuna Sa'idu Bello.
Yanzu kuwa sai yankin kasuwar Singa, inda wani ɗan kasuwar ya gamu da ajalinsa sakamakon yadda wani ɗan sanda ya sakar masa kunamar bindigarsa, nan take kuma ya ce gagarin kunan. Wakilinmu Maudin Rabi'u Gwadabi yana da ci gaban labarin.
Shi dai wannan ɗan sanda yana aikin gadi ne a ban banki da ke gefen hanya, sai ya hango wani mai mota ya banki wani mutum da yake ƙoƙarin tsallaka titi, wanda 'yan sandan da suke aiki akan hanya suka umarci shi mai motar da ya koma gefen titi ya jira domin ya fuskanci hukunci akan abin da ya aikata. Sai dai shi wancan ɗan sanda da yake gadi daga inda yake aikinsa na gadi ya zaro bindiga ya saici mai motar nan, ya ja kunama ya ɗarka masa ya bindige shi har lahira. Wakilin namu Abba Isa ya yi ƙoƙarin jin ta bakin fasinjan nan da aka harbe matukinta, sai dai kuma mutumin ya riga ya ɗimauci ganin abin da ya faru, don haka ya kasa yi wa wakilin namu bayani. Sai dai waɗanda lamarin ya faru a gabansu sun yi wa wakilin namu ƙarin bayani.
Sai suka nemi ya buɗe motarsa a saka wannan mara lafiya, sai ya ki buɗewa da ya kama zai yi fakin, duk kuma wannan ɗan sanda yana gaban motar, ɗan sandan nan sai ya ja wannan abin na cikin bindiga, saboda haka kawai sai bindiga ta tashi. Shi kansa ɗan sanda a lokacin gaskiya yadda ya ɗora hannu a kansa.
To tuni dai tawagar 'yan sanda suka halarci gurin da abin ya faru ƙarƙashin jagorancin
mukaddashin commissioner yan sandan Kano mai lura da ayyukan yau da kullun DSP Balaraba Sili.
An gaishe ka Dr. Maudi.
To mai sauraro ga mutare da Maimuna Sa'idi Bello da Maryam Aminu. Bisa tarihi dai Maryam Aminu ita ce na gaje ta a shirin Indiranka. Haka ne ko Maryam? Farko wanda ya fara yi shine Bala Muhammad Koki, shine mai kirkire Indiranka. Mun so mu gaito shi, to kuma wasu dalilan sun sa dai har zuwa wani lokaci bai zo ba, amma Allah ya yarda a shirye-shiryen mu tunda dai makon gaba ɗayan Allah da za a yi ta jin sabbin muryoyi, za mu samu Bala Muhammad Koki ya shigo. Bayan shi sigi tsako.
Sai Malam Kyari.
Yawa, maga su Umar Kyari jito madamuwa.
Ne aka ce
yayi SA ko media ne yawa na Silalami da gwamnati, tsohon gwamnan jihar Jigawa. To daga baya dai an yi ta samun presenters har aka zo kan Maryam Aminu. Kin san Bala Muhammad Koki yana bari tunda su duk waɗannan da suka yi sun yi ne kamar na wucin gadi. Tsayayyen presenter shine Bala Muhammad Koki. To dai aka yi masa canjin gurin aiki, sai Maryam Aminu ta karba. Lokacin da ta karba tana budurwa.
Oh, shi yasa ne ana ce mata Koki.
Yawa Koki ba shi kuma sunusu kwalan.
To lalle ka. Yawa.
To tana nan tana yi sai kuma aka zo aure. Shi kuma mijin ina zargin mai kishi ne. Kin ga akwai da ke aboki na ne.
Ha
to mu gaskiya ta zuwa dole mu faɗa. To ana nan da aka zo sai ya zama za ta bar presentation. Amma kafin nan sun zama suna yi su bi ita da Sunusi. Ni kuma ina nan da Vespa na a matsayin mai kawo musu rahoto.
Shi ko Allah.
Shi kuma Sunusi da wani kwarababban babar sunsa doka sunan babar.
Ga ku ko yanzu duk kun dawo don.
Ban gane mun dawo don ba.
Ana hawa jibi.
A yanzu mun dan huta dai ba to ai kai girin.
Kai a. Sunusi yanzu da ake. Sai
ki ta magana
mai mana kin ga mu yanzu ba jibi.
A a ki ba.
Shi Sunusi ai kusan mutale ko mata ko mata ta masa.
To a takaice dai daga Sunusi Maryam Aminu da aka zo sai aka ce ita dai ta sa a lokacin hadda kuka.
Wannan dai shirin ka dai kake faɗa kana
ba ka san
lokacin ai bana nan.
Ba ke amma kin san ai kun ne ya girma kaka zaki ji labari.
To dai gaskiya ban ji wannan ba.
To a takaice mai sauraro Maryam Aminu tana bari ta koma bangaren labarai gaba daya, sai zamana ni kuma sai na cike gurbinta muka ci gaba da ni da Sunusu Bature da Wakin Tofa. Wannan shine har ya kawo har wannan lokaci muna nan mu muna dan jallalawa. Maimuna daga baki ka zo kika same mu. Maryam me zaki iya tunawa a wadancan shekarun sama da 10 ko kuma in ce 16 tunda na san shekara Freedom Radio bata shekara ɗaya ba kuka shigo.
Haka ne mun zo bautar ƙasa. A lokacin
2003 kenan.
2003 kuma wanda muka tarar wanda ta fara zuwa bautar ƙasa a gidan nan Asma'u Adamu Aliyu. Ita muka fara tararwa sai muka zo da ni da Mariya Tijjani da Usaina na Abba da Jamila Usaini.
Eh Allah sarki mutumin mai suna Mr. Ojo.
To su ne to daga bautar ƙasa dai muka yi aiki to da muka gama saboda ina dan nuna ina da sha'awar aikin ina dan yin dai gurgurdo yanda zan iya sai lokacin manager news na wancan lokacin Allah ya di kanshi Ogano Raini sai yayi min magana yace in ina da sha'awar aiki in rubuto za su dauke ni to haka dai na rubuta ya miƙa takarda ta gaba to saboda dai dan kokarin da nake yi sai a lokacin Allah ya ji kansu duka su biyu da Umar da Umar Umar Dutse da Umar
sai gidan wada'i Allah ya musu rahama
amin ya Allah da Hajji Yasaru Tumami sai suka ga a dauke ni tunda ina da
kari gurgudu
gurgudu
a lokacin aikin gamu da yake ba irin wannan ba ce
ko
wata kila yaya ne suka danne murya yawa
da muka ga
in talanta shashin ya da rai kin ji murya ta fara da ni
to ai yanzu girma akwai shekaru
eh gaskiya girma eh ga tsufa gaskiya kan eh
muka yi
dai inda ranka da wannan gangon wai an tura mau da biko
da dadi ba dadi dai haka muka yi amma inda ranka dai akwai kalubale iri-iri to a lokacin da Nasiru Zango da Sunusu Bature bana man ta gudun irin gagarumar gudun gudunmuwar da suka bani dan duk lokacin da suka zo suka ce min suna da rahoto da za su yi ba karamin dadi nake ji ba saboda na san a wannan rana inda ranka zan yi mai kyau saboda su
sun dai suna sirrin tana a kwai
an dade eh an dade za su fita gari su samu labari a lokacin da yake faruwa to suka zo suka kawo ni kuma ina munna su kuma suna munna na ba su dama a koyaushe ina alfahari da Freedom Radio saboda gaskiya anan na koyi aikin jarida a BUK dai mun karanta a littafi amma a Freedom Radio nan ne tsantsa zaka koyi aiki shugabannin mu ba su yi mana mugunta ba in dai kana da sha'awa zaka koya kullun kuma ina faɗa
Masha Allah.
To alhamdulillah.
Dewa daga cikin su Allah ya musu rasuwa musamman ga Umar Sa'id Tilon Wada. Kin ga wannan lokacin da kuke yi shine ma shugaban shirin gaba daya. Ga Umar Dutse Muhammad shine general manager.
Duk abin da ya makale mun naje za su fitar da ni.
Mu da ma mun fara ne lokacin Adam Ismaila Garki yana manager news.
Haka ne. Shi kuma Malam Musa Mamman lokacin na koma bangaren labarai ne yake tare da shi. Shi ma kuma alhamdulillah na koyi aiki sosai.
Eh shi ma daga bakin ga ya zama station manager gaba daya.
har Allah ya sa ya retire a station manager.
Kafin mu yi sallama, wata baiwar Allah ta aiko da tallafin naira 10,000 ta hannun wasu matasa daga unguwar Gaida. Ta ce a nemi marar lafiya a taimaka masa. Allah yi sakayya da gidan aljanna. To a madadin Maryam Aminu Usman, Nasiru Salisu Siro, da Yusuf Ali Abdallah, Aminu Abdu Baka Noma, amma fa yanzu yana yi. Sai kuma ni sai ba Umar Madaki da Abdulrahman Hamisu na Madina da taimakon Salisu Ahmad Garanya suka sarrafa na'ura don sada ni da ku. Maimuna Sa'idu Bello nake muku sallama.